Jabulian Media Station ZOEAC. Kami dapat didengar di pukul 9 FM. Sekolah Stesen Nzongwe FM Jabulian Media. Teruskan ada radio amfani sekarang ni ada kuminya. Atau kau masuk ke sergano kau dah ia kamera untuk alpha radio. Dan nanti ia jumpa channel justru VOAHouse.com untuk mencari house.com. Masuk ke bacaan wah.
Lahara Aminu Peki.
Cari dan ni Amina Bahaya Allah.
Yau da gobe, hakika babu mai iya rike amana sai dan amana.
Amsarish Aibu Zidane NTA Kefi yace amana wata aba ce mai matukar muhimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai ne matuka dan haka ƴan uwa mu kasance masu rike amana domin tsira ga azabar Ubangiji duniya da lahira
ka amsar mu ta gaba kuma ta fito daga Rabiu Nuhu na Bukka inda yace assalamu yau da gobe ikon Allah ai duk wanda yace ka rike amana masoyin ka ne kuma rike amana yana daukaka darajar dan adam a koda yaushe
sai Hajara Umar tace rike sirrin wani ko kaya ta yanda wani ma bai san hakan ta faru tsakanin ku ba wannan shine mutumin kwarai na gari ne imani tasirin ta kuma yana kara zaman lafiya a cikin al'umma da san juna
to sai kuma amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza inda yace amana wata abu ce mai matukar muhimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai kuma kai kokarin rike ta tsakaninka da Allah
sai amsar Isa Kofsi Asarara yace to yau da gobe a ta fahimtar amana wata aba ce mai matukar tasiri a rayuwa domin idan ka zama mai amana to ka shata ne dukkanin matattakalar dake gabanka na kalubale
shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa yayi to gaskiya rikon amana abu ce mai kyau sai dai mafi yawan mu ba mu rike amana
sai Muhammad Tukur Isa yace gaskiya ita amana abu ce mai kyau mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya shi yasa babu amana Allah ka ba mu ikon yin gaskiya a rayuwa amin
to sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Zainab Musa mai addu'a tare da Hajja Fure mai addu'a inda suka ce hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abinda aka baka da matukar muhimmanci na kuɗi ne ko magana ko kuma wata dukiyar marayu duk mai rikon amana Allah yana ɗaukaka darajar shi kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai sabanin wanda baya da rikon amana
sai Ayuba Imam Kasim yace rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yinsa dan haka babu abin da ya kawo mana nakasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana
to sai kuma amsar Bahari Muktar Daura inda yace hakika idan aka ce wannan amana ce to lalle mutum ya rike ta da muhimmanci sosai saboda idan mutum ya ci amana to ba zai gama da duniya lafiya ba amma idan mutum ya kiyaye amana to hakika ya kubuta daga fushin Ubangiji
amsar mata gaba ta fito daga Abdul Aziz Isa Gadanya daga jihar Kano yace hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya wato har abada gaskiya guda ɗaya ce kuma daga kinta sai bata
to amsar mata karshe a yau ta fito daga wurin Saminu Maimai ta Fafalewa inda yace abinda nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi sannan tasirin rike amana shine yana karawa mutum kwarjini da mutunci
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu
sunana Shuaib Lili sunana Babangida Ali Abdullahi
to baki barka da zuwa nan zauren namu idan aka ce amana kowa yana da mahangarsa akan menene ita kalmar amana kuma me take nufi ana kuma hangar mecece amana
wato akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana tashin farko addinance sama da ƙasa da baki daya sun tsayu ne saboda amanar da suka ɗauko wajen Ubangiji da Allah ya ce musu zo su tsaya suna so ko ba sa so suka ce sun tsaya tare da ni kawai ga Allah wannan amana shi ne cewa yi wa Allah ba'a yi wa Allah biyayya da abin da ya ɗauraka a kai ya ce maka kai za ka yi iyakan iyawa ka duk kuma abin da ya hana ka za ka hana farko kenan amana sannan idan aka zo kuma aka shigo wayansu kamar yadda muke amfani da amana amma an gata addini wani lokaci ɗaukar wani abu in baka ajiya ana kiran shi amana an ba shi amana wani lokaci in zanna da kai in ga maka magana tsakani na da kai ta sirri wannan magana amana ce a ga dukiya abinda yana iya kuma a ce a'a daukan kamar zamantakewa na aure auratayya yin aure da makamancin su amana ce abokantaka wani da wani ko kawa ko wane ne amana ce to duka wa'annan suna iya daukan zamantowa amana
wani shayo matsayin ka da zai ce an dade ana yi an sani ne amana idan babba ya ce amana ne yake nufi
alhamdulillah ita amana kamar yadda mana Abubakar ya yi bayani shi a addinance don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ba su da addini na farko dai ita amana tana kan tura ko guda uku ne na farko shine kula na biyu shine ajiya na uku kuma amincewa
wato sai mun sanya amince da amanan batun
sai ka amince sai kuma ka kula sai kuma ka tsare waɗannan abubuwa guda uku shine ake wa amana riko amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda ban kawo a kansu ba shine na cin amanar su kuma guda biyu ne ya Allah kana so ne ko kuma kadara ce ta auka
to ka hau je ga menene cin amana din matasa akwai yanda suke kallon amana da kuma yanda suke fasarawa in an ce amana a matsayin fara matashi malam baban gida in aka ce maka amana ko an baka amana kai ya kake dawo zo
to idan an ce amana da farko dai abinda mutum zai fara dubawa shine kai kanka amanan kanka ne tagewa akwai abubuwan da kai zaka cutar da jikinka ko wani na mu'amala da aka baka na rayuwar kanka in ka ce amanar kanka amana za ta ji musamman amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kamar yadda muka bata su kai jawabi akwai amana na zamantakewa akwai amana na amanar kasa da aka dora maka wani haki akwai amana na shugabanci da aka baka ka jagoranci wani abu akwai amana na fannoni daban-daban
amma zan ka na matashi me kuke daukan amana
to amana muna daukan sa ne abu ne wanda za an amince da kai an yi da gaskiyar ka yasa aka baka rubun wannan amana ta yi a wata kalamoni kalamai ne aka ce na baka amana ka ajiye ni sirri to kaga an yi da kai ne da ba a yarda da kai ba za a iya gaya ba ta iya wani shugabanci ne aka daura maka an ga za ka iya ka cinga amana
to amma tana yiwuwa a fatanka na matasa
kwarai da gaske ai kun za a iya cewa rashin ba wa matasa amana ko su jagoranci misali mara sai sa ke samun wasu matsalolin
to kana suwa da waya kamata a bai wa amana ko da suwa kuma ake iya yin amana ne mallan jidda
dan adam gaba ki daya tunda bisa ga halittar da aka yi mai amana ce wani iya cewa kowa ana iya bashi amana sai dai wajen maganar ba da amana tashin farko ya kamata kula a auna wace ce menene kake da ita wanda kake so ka baya sai ka fayyace menene kake da kake rike da shi wanda zaka danka matsayin amana to sai in ka fayyace wannan to nan kuma yanzu wanda zaka danka ba kuma sai ka kara fayyace shi wane ne zai iya rike maka wannan abu matsauka yanzu kana da wani sirri kana so ka gaya ma wani kuma in kana son in dai ba shi din ba ban ka son wani maluki kuma yake sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye za ka gaya ma wanda zai tabbata da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna kai magana da mutum ko ka danka mai abu ko ka ko duk dai wani abu da yake danganta amana da in ka danka wa mutane wannan amana yadda aka danka masa nan hakan ne yake tabbatar in magana ce ka ce mai kai kadai kawai na ga ban son wani ji har ya bar duniya bai huta ko waye ne kuma tunda nasi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa farkon abin da za a fara daukewa shi a tsakanin al'umma ita ce amana fa babu mamaki a yanzu idan ya kasance babu amana kuma amanan nan ta kowace fuska ka fuskance ta ita fuskar magana ce yau wanda kake tunanin shine amintaccen ka kana gama gaya mai magana kana tashi a wannan waje shi ma zai tunani yana da amintaccen shi to daga nan kafin a wayi gari labari ya faso idan mukami ne ko abin da kake tunanin in wannan ka danta mai zai maka riƙon amana zai kula maka da shi to duka dai yanzu da muka kwarin ka tashi musamman a Najeriya wanda muke tunanin za su riƙon amana ko su sai mu zo mu gan su an yi walƙiya sai babu amana tare da su in wajen auratayya ne wanda ake tunanin yau idan an yi in mutum ce kana ganin za ta rufa ma asiri ko rufa ma juna asiri to kana yin auren asirin ka ya tuno ita ma kanta tana tunanin kai za ku haɗu a rufa ma juna asiri tana auren ka asirin ta ne ya tuno duk waɗannan abubuwa yau ana ganin su to wannan amanar ya danganta da me ce amanar taka wacce kake so kake so a rikan ma sannan kuma tilas ka fanye cewa kake tunani wanda kenan nan sai dai ka karfafa zato amma ba ka tabbata sai ka yi aure da mutum
to malami ne a da dan uwa idan wani ya wuce a cikin su wato sai ka abinda za su bari na daga dukiyar su ko iyalin su shi dan uwan da aka bari a raye shi ya san cewa yaro ko ɗayan da aka haifa ko matar ta zama amana a gare su su za su tabbatar da cewa ba su wulakanta ba kuma an rike amana na har sai in ji gado ne yaro ya girma an bashi idan aurarwa ne an dai shin hakan yake a har yanzu a wannan zamanin nan
to alhamdulillahi ni zan ce sai mu godiya ga iyayen ayyuka zuwa yau mukan san bambancin rikon amana malikinta kuma ita rikon amana fa ba a baiwa kowa sai mai hankali idan kuma za a baiwa mai hankalin nan sai an gitta sharuɗa wato kaman jirwaye ne na wanka baka sani inda zai taba maka a jiki idan adun alheri ko kuma misali yazo dole ne ke gabatar da shi amma ɗaya daga cikin bayanin da Mallam Abubakar yayi dangane da maganar bayan da aure an san aure amana ne to amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a kindaya sharadi idan za a bayar cewa ake gata nan kai mata riko ka rike ta in aka ce maka amana ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in ka san zaka ci ne to ka ban mala kayan mu ba a yi wani
wato ba a fayyacewa
ba a fayyacewa dole ne ka gindaya sharuɗa alal misali kamar yadda kika dauko maganar kula da dukiyar marayu da su marayun kansu ai addinin shi an ce idan sun kai wani manzali dan ka musu dukiyar su to shin ga sharadi ya gita nan amma idan ba a yi wannan ba fa ko ni da na karba zan ce ai hayo mutanadi ne ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba in ba ku
to ita kanta amana tana da sharadi dole a gita mata sharadi to mukan bayar da amana babu sharadi
don haka a ƙarshe idan aka zo koda hukunci za a yi sai kaga wanda ya ci amanan nan fa ya bi hanya ne kamar yadda ya bayani da fari don sa ransa ko kuma kaddara a so a ci amana domin dama ana da buƙatar ce ko kuma wani abu ya zo ya gita to idan babu sharadi wanda zai sa ka kafa kafa to ana iya cin amana duka kin ga anan wanda aka baiwa amana koda yana da laifin goma ne sai a kwarenye akan guda uku yake da shi domin kaddara ce ta fada
wato suna da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun san da yin amana ne yin fa'idodin da iya kanta ke
jama'a har yanzu din ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe mun ji ta bangaren dattawa da yadda suka fahimci amana kafin mu koma wajen sibinta a shakata da wannan waka yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar mu domin cin ta bakin matasa da yadda suka dauki amana musamman ma wajen neman aure amma bari mu ji yadda aka amsa tambayar binta a zauren
wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana menene ka'idodin ta iyakar tafiya
shi yasa amana fa kamar yadda babangida ya faɗa kai kanka amana ne a kanka domin idan ba son zuciya ba babu yanda za a yi mutum ya ga mutuwa ya je ya afka mata in ko ya afka mata kamar yadda na bayani ne amana nan da aka bashi bai da hankali aka bashi dan duk wanda ya je afka wa mutuwa to ba hankali gare shi
ta ce amana kankin kansa
kware da gaske to amma idan mutum yana da hankali bai afka wa mutuwa to in ko zaka kiyayewa afka wa mutuwa to duk wani abin da aka baka aka ce shi amana ne to ka rike shi tamkar haka kamar yadda ka rike taka amana ɗaya daga cikin abubuwan da mukan kuskure bayan wannan maganar sharadi yana zowa akan ni na kasa ne amma bari in damka ma wanda na san zai yi
baban gida rayuwar ku ta matasa ne idan aka kwace maka budurwa shine an ce maka amana ku kana da budurwa abokinka ya je ya bi ta bayan gida ya fi ka iya rawa, ya fi ka iya zance, ya ga wata abin da kike so shine cin amana a wurin ku.
A wajen samari matasa ire-iren nan, ta yi wa bai iya kalamu ko kuma bai iya daukan wanka ba, ya zama kamar ustaz gudun da katin aswaki. Abocin su kuma zai zo sassaf. Ku dole hankalinta zai kuma wajen.
To wannan kuma idan yayi ya ce
ta yi wa anyi dai biyu anyo ku shi abokin na garo wanda fitina take-taken tufayi kamar ni take dare.
Kuma to sai a bari?
Shi
yasa
ki yi babu ta yi wa
anyi dai biyu. Ko da ni fara zuwa.
Akwai mutum abokai.
To idan an koma baya har ya kasance jama'a sun san jawabin sun kuma wa'azantu dangane da maganar aure, duk wanda ya shiga yake neman aure ai dole wani in ya zo ya kiyaye sai wancan ya ce ma yasta. Amma da yanzu to ake shi yasa na faɗi cewa neman ta ake a ci yanzu. Akwai wanda zai zo ya raba ka da wannan yarinyar ba dan komai ba dan kai kaka
amma wato ko da shi zai aure
kuma ita kanta samu wanda za ta aure.
So a fakaice ya zo akan maganar neman aure ne amma ya ci amana. Baka fitowa ka ce mishi kai mace amana
amma dai dinda amma nan da su ba ta su kai amana nan har yanzu akwai ta kuma ko mutane masu rike amana. Zan baki misali
wata wucewa
da ya zo lokacin da muke jami'a a kowace bayar Allah har gobe ina mamakin ta. Muna kungiyar MSS na Muslims na society ana irin hada kudin daliban an zo an yi mitin ko an dan yi wani abu da haka wallahi bayar Allah nan yanda kudin suke waɗannan kudaden da muke cewa ta aje hakan suke bata san jazuwa durin da ake za ta rubuta ta daura kudin ta aje ran da kace ta kawo su waɗannan kudaden ta kawo to kin wannan wallahi duka mutane sun tabewa
haka ne wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama
nagari ba za su
ba nagari bai kare amma kamar yanayin da malaman su ne ke cewa abin annadin layu khas wato abin da yake ganta kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin au to karancin masu amana ya kai da kusan amma ai ba yadda za a yi ko a ce ma gaba daya babu amana ta ba zai yi
to idan mun dauki wannan magana dan ke cewa to magana kan dare da kusan za a yi cewa duk babu amana dalili na da zuwa bi yanzu misali lokacin zabi zai zo ga wannan mutumin mustasi an san cewa zai rike amana amma bai da abin duniya sai ga an ruga an tafi wajen mustasi
tashi mustasi ya bada amana kudin
su ne kudi ne ba amana ya kamata mu duba wanda zai rike amana
abin da yake akwai amana ce ke gaban mu
kuma fa
abin da fake gaban mu a yanzu shine cewa abin da kake gani zahiri shine tabbas
ta kai ga wannan
matakin wannan ni dai abin da kwarar abin da abokin aiki na shugaban
to amma yanzu a irin wannan mataki da dai ba fannin addini aka shigo ba yaya yake ababin da ake cewa idan ka zabi shugaba da ka san cewa
Ka ci amana ne,
so kuma sai zo gado
amma sai zo ya bayar da kudi
yanzu ba jari
ai ya riga ya fada maka wato shi yasa nace dole ne a koma a can gargajiyar kasa
wato kenan
a kaso ne hakan ta faru misali a bangaren siyasa kenan kar ma ayi zaton za a samu wani rikon amana daga wa'annan shugabanni irin wa'anda suke sayan kura a can kasu
yanzu a yanzu dai duk abin da muke gani babu kamancin wannan cewa za a rike amana tunda haja ce yanzu ba jari kuma wani da zai samu riba sa
idan har mutum bai ci maka bashi gagarumi ba ya je a ƙauyen su ya ci bashi gagarumi ya je ƙauyen su yayi noma sauran masu ƴan kananan ga yauna na noma ya ba su suma bashi da
sayan
dan a fada da cin abinci da sauran su me zai kai mutum ya ci bashi a banki dan ya je yayi siyasa yana son bukani
gaskiya ta zama kasuwanci
haja to kuma ina amana take nan ina zaka danka mutun cewa rabu da ni ka gusa zuwa wuri kaza domin ka kare min mutunci da babu shi
to da kai wannan magana sai na zo ga tambaya ta gaba wanda take son ta san menene aka san cin amana menene aka san amana wato cin amana kenan a kasa ne wani illa take iya jin wa al'umma
rushewar al'umma ba ki dani
ai rushewa ce
ai gaba ɗaya al'umma ta gaba
hallaka al'umma ne hallaka al'umma
yanzu
ban misali da bari malahi
ga yau halin da muke ciki a kasar nan me ya ja mana
shika fada
a cikin
amana ce babu tun da kotar rushe ta duk gaba ke da tsarin rayuwar mu ya bi ta
amma in akwai ta shikenan magana ta kare da ba mu cin halin da muke ciki
wato ita ma nan in ji har aka taba ta to an ruguza al'umman ne
ga hana da al'umma magana gazawa ba ana iya sake kwabawa a gina in ko aka hallaka ai an tafi
an yi mars
to kusan manzalin da muke kenan an kawo manzalin da yanzu zaka ce ba dan siyasa biyani idan ya biya ka ya Allah kada Allah ya sa ya ci tun da ya riga ya biya ka domin me ko da ya ci in ya tafi shan ba zai tuna da kai din ba kuma Allah na tuban so da yawa ake cewa ba hajja amana ga wanda ya cancanta musamman saboda wannan mun magana shugabanci ina tsammani dai a cikin dai halitta da yau da muke gani yanzu akwai wanda ya kai da akwai rashin kunya to ko shi ka zo ka tsayar kace ba mu bukatar sisin kubanka halayya ka muka gani kuma zaka iya yi mana kasa don haka mun dunguma mun baka kura ka mun zabe ka kaje wuri kaza domin ka wakilce mu wallahi zai yi shugabanci na gari
shi na akwai
rashin kunya shi
ta bace
saboda baka nuna mishi kana bukatar komai ba a wajen sa
wannan ya fadi an ce da wulaka
to ita wannan ita ce amanar da za a danka wa irin ma shugabannin da muke da bukata
kuma har a tambaye su akan maganar amana
kware da gaske alhaji ni baya ga kalaman ka ba iya yan siyasa ne kabe sake cin amana a wannan zamani
kware da gaske
hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati su kansu ma'aikata da yawa
ai shugabanci
ai shugabanci ai
shugabanci da ma'aikatan ma sun da kana amana
shiga har da fannonin malamai akwai cin amana ba ba
mutane
safa fannin da abunan da duk wani fanni da ya kasance na rayuwa akwai cin amana akwai tabbatar da amana cikin sa
kuma da an taba amana
da an taba nan wannan abun ya zama rushewa to yanzu ai ba za a ci mutum ba
halaka
ai gaba an san albashin sa kaza ne amma za a ga yana yin hidima da ta wuce wannan har gina zai kawo abun kuma sai an
gudu ai dangi kuma sai ni ta murna mana ganin ka ba alherin
ba kaza ne adalilin da yasa
akwai kuma amfani da ita al'umma za ta fara da shi idan aka tsaya akan amana nan aka kuma koma akan ta
duk wani abu da ingantuwar rayuwa na matsomiki na mai da duniya ta zaman to a dunkule
a hatakan hannun mu
sadan tsanon duk muna da su to kuma ga ya mini wani lokaci muka fi
tsamanin
rashin zaman lafiya rashin abinci rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali
ai wayan nan ma tana taimaka a wurin gulma
wato da kace ci gaba mai hakan rijiya in muka duba ta wannan fanni na maganar bayar da amana da rikwanta ci gaban mai hakan rijiya ma akwai abin da za a karshe za a fara da shi ci gaban sarkin bakani yana kara girma da hankali amma hankalin shi na tashi domin ai batan muke yi ko da yaushe a kulle yomin saboda cin amana sai ka je ka tarar da ma'aikaci ya ce maka kawo ka za ka ce a bayan a ya ce albashin ya zan ci
wato ya fito maka ma
kuri
babu magana
ya ce amana
kawo ta shi ne
babu magana boyo to don haka ire-iren waɗannan al'amura a kulle yomin kara shigar da kawo na mu muke
to ne ne amfani da za mu samu idan muka rike ce ta amana
an shimfi da gaskiya ai shimfi da gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar babban takeici shine mu muke tunkaho da addini mu muke bin kuma dokokin addini waɗanda suka shimfiɗa mana sharuɗa na amana amma bisa ga cin amanar da muke da shi din yanzu wai koyi muke da waɗanda addinansu ko ko musu dogara da addini ba domin shimfiɗa musu ka'idojin amana sai daga cikin irin abubuwan da muke fama da shi kenan kuma an san cewa bayar da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake jira al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma ta su kuma tana kyaruwa
saboda su sun riƙe riko da amana
da su riƙe amana
to Allah ya kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi riko da amana kuma su rinka aikata shi baki na mun gode da muhawara da muka tafka akan maganar amana a ta kowane bangare mun gode
kamar saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda suka ji mun yi su musamman ma abokin aiki na da take yana gabatar da shirin dukkan Aliyu Kaji sai kuma Daniel Brown da ya rubuta mana aiki kuma haɗa mana shirin baki ɗaya da Nishi Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a kasance lafiya.
Thank you.